الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma daya ga watan uku shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li itiqadi al-hadi ila sabilir rashad na ash-shaykhul imam موفق الدين عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى بالي في كافين درسي نا يو idan da tamboyi suna iya gabata na'am
kamar da wannan da ke faru da yake ana samun ganin magana ana da siyasa shi ne
to shi wannan lalle ya tabbata na ganyen magarya guda 7 da ake daddakewa tsakanin duwatsu guda 2 sannan sai a zuba ruwa mai yawa a cikin tasa wannan ganyen magarya da aka daddaka a zuba a ciki akan tofa Fatiha sau 3 ko sau 7 sannan ayatul kursi ita ma 3 ko 7 sannan amanar rasul ita ma haka sannan qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas kowanne za a tofa sau 3 ko sau 7 sai a gumtsa a sha sauran da ya rage kuma sai a yi wanka wannan yana daga cikin ruqya wanda ta tabbata a shar'ance game da shafar shaydanu ko kuma sihiri kamar yadda wannan doktor Sheikh Fahad As-Suhaimi a cikin littafinsa da ya wallafa Ahkamur Ruqa wa Tamahim warai yayi bayani akan ita wannan mas'ala yana daga cikin abin da ya tabbata na ruqya shar'iyya kuma akan maimaita har zuwa kwana 3 har zuwa kwana 7 akan maimaita na'am
ana iya ga wannan da na bada
ruqya wai misali wanka 2 suka hadu a lokaci guda kana da janaba kuma ga ranar juma'a ce wankan juma'a na kanka zaka iya hada su kai niyya daya kai wanka guda kamar misali macen da ga janaba kuma ga yankewar jinin al'ada zata iya hadawa ta yi wanka guda haka da yawa daga cikin magabata suka tafi akan haka sai mutun yayi niyya daya amma sai yayi wato yayi niyya 2 kenan a matsayin wannan wanka daya shine wankan sa na juma'a shine wankan sa na janaba haka shine wankan ta na yankewar jinin al'ada shine wankan ta wanda yake na janaba to amma sai dai a magana mafi rinjaye kamar yadda da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa ban makawa sai mutun yayi wanka guda biyu, saboda me yasa? Kowanne daga cikin su wajibi ne, kamar yadda wankan janaba wajibi ne, wankan juma'a ma wajibi ne, kamar yadda wankan yankewar jinin al'ada wajibi ne, haka wankan janaba wajibi ne. Sai suka yi misali suka ce, kai ne bacci ya dauke ka baka samu ba yin sallar azhar sai da lokacin la'asar yayi kafalka, zaka iya yin raka'a hudu a madadin ita ce azhar dinka da la'asar? Kaga hakan bai yiwuwa, kowace sai ka yi ta, ka yi azhar sannan kuma ka zo ka yi la'asar. Dan haka dai magana mafi rinjaye wanka biyu mutum zai yi, yayi wankan juma'a yayi wankan janaba, ko yayi wankan janaba da farko sannan daga baya yayi wankan juma'a. Na'am. To wannan tambaya ta gabata a jiya. Idan mutum kabli ta kama shi ya manta yayi ba'adi, ko ba'adi ta kama shi ya manta yayi kabli, kowace ta tsaya matsayi. An gane ku? Kamar yadda da yawa daga cikin magabata su sun tafi akan cewa a kullun kabli ce mutum zai yi ba ba'adi. Wasu sun tafi akan cewa ba adici, dan haka su ko malaman malikiya da wasu daga cikin magabata suka ce a duk inda mutun yayi kari sai yayi ba adi, a inda yayi rage sai yayi kabli, kamar yadda aka fahimci hakan daga karkashin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yayi kabli yayi ba adi a cikin su. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya daidai gabar da malam yake bayani game da wato abubuwa waɗanda suka zama wajibi wato mumini ya gasgata yayi imani da su, koda kasancewar abin ya ci karo da hankalinsa. Duk abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda ya bada labari, sawa'an abinda muka gani da idanmu ko abinda ya faku, ma'ana abinda ba ma iya gani ko mu dafa ko mu ji, to mu tabbata cewa gaskiya ce kasantacciya daga gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sawa'an mun fahimci wannan abinda manzon Allah ya faɗa ko mun jahilce shi, ko da ba mu leka ba akan hakikanin ma'anar abin wajibi ne wato mu yi imani. Shine malam ya koro mana bayani game da wasu al'amurra waɗanda suke na gaibu waɗanda za su wakana nan gaba, kamar misali irin su ashiratu sa'a, su ne alamomi na tashin alkiyama, kamar yadda malam yayi bayani har muka zo kan gabar da yake cewa wa khurujud dabba, wato da kullowar wata dabba wadda za ta zo a ƙarshen duniya, wanda ita ma alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama. Kamar yadda kullowar wannan dabba nasi ne na Al-Qur'ani a cikin suratul Naml, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ubangiji ta'ala yake faɗa yace, idan faɗa ta tabbata akan su, su waɗanda suke wato masu inkari game da alkiyama, Ubangiji ta'ala ya ce akhrajna lahum dabbatan min al-ardi, za mu fito musu da wata dabba daga cikin ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ce tukallimuhum, wannan dabba za ta ringa yi musu magana, annan nasa, kuma daga cikin jumullar abinda za ta faɗa shine, lalle mutane kanu bi ayatina la yuqinun, game da ayoyin mu ubangiji ta'ala yace ba sa sakan kancewa to ita wannan dabba idan ta bayyana za ta bambanta tsakanin danduma da dan kabewa tawari tsakanin farsakuwa da azurfa ta rabi tsakanin zare da abawa ma'ana za ta bambanta mu tsakanin mu'minai da kafirai kowanne sai ta yi masa alama har za a kai ana cinikayya kai ka san wane kafiri ne shi wane ya san wane mu'mini amma wannan a ƙarshen duniya ne lokacin da komai ya riga ya gurɓace wanda daman ya tabbata mafi lalacin mutane su ne wanda alkiyama za ta tabbata a kansu suna raye to a irin wannan lokaci ita wannan dabba za ta zo mumini ta yi masa alama kafiri wato ta yi masa alama kuma za ta ringa ma jama'a magana wanda dangane da ita sifar wannan dabba abu ne wanda yake gaibi al'amari ne wanda yake na gaibu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi bayani ba game da cewa ga yadda take illa kasancewar ya tabbatar mana ita wannan dabba za ta fito za ta ringa ma jama'a wato alama akan hanci za ta bambanta mu'minai da kafirai sannan bayan haka za a rayar da mutane za su dan dau lokaci har ya kai suna cinikayya tsakanin su an gane ko to wannan duka al'amari ne wanda yake tabbas wadda alama ce kuma daga cikin alamomin kusantar alkiyama ita wannan dabba kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda idan ta fito za ta zo tare da ita akwai hatimin annabi Sulaiman dan Daud ma'ana zoben shi wanda yake kashi za ta zo da shi kuma za ta zo da sandar annabi Musa alaihi salam shi wannan zobe na annabi wato na annabi Sulaiman da shi za ta ringa ma wato kafiri alama wato akan hancinsa sannan ita kuma wannan sandar ta annabi Musa alaihi salam da ita ce za ta ringa yin alama ga fuskokin mu'minai kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisin yana cikin sunan Ibn Majah hadisi ne wanda yake ingantacce haka cikin musnad na al-Imam Ahmad shi ne manzon Allah sai yake faɗa yake cewa har sai ya kai wato mutane za su haɗu idan suka haɗu sai ka ji wani ya faɗa ya ce ya mumin wani ya faɗa ya ce ya kafir me yasa saboda kowa ga alamar shi mumini ga ya a bayyane kafiri ga shi a bayyane Allah ne mafi sani kamar yadda malamai suka faɗa bullowar wannan dabba yana kasancewa ne bayan hudowar rana daga mafadarta kamar yadda anan malam ya ce wa dulu ishamsi min magharibiha da hudowar rana daga mafadarta wanda rana idan ta fara hudowa daga yamma tana gabas to an kulle kofar tuba duk wanda ya tuba a wannan lokaci ubangiji ta'ala ba zai karbi tubarsa ba an gane ko wanda yake kafiri idan yayi imani Allah baya karbar imaninsa a wannan lokaci wanda ya tuba game da wani ayyuka na sako Allah baya karban tubansa domin kofar karbar tuba an riga an kulle ta wata babbar kofa ce wadda Allah ya halicce ta tun ran da ya halicci samai da kasai ubangiji ta'ala ya buda ta domin karbar tuban bayinsa wannan kofa manzon Allah ya ce ba za a buda ba za a rufe ta ba sai rana ta fara hudowa daga yamma tana yin gabas kamar yadda nassi ne na alqur'ani ubangiji ta'ala yake faɗa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira al-aya ubangiji ta'ala yace waɗannan mutane ba komai suke jira ba face zawwar mala'iku domin karɓar rayukansu aw ya'ti rabbuka ko kuma jiran zawwar ubangijinka domin tabbatar da hisabi a yinin alkiyama aw ya atiya ba'du ayati rabbik ko kuma zawwar sharin alamomin ayoyin ubangijinka ayoyin sai ce yawma ya ati ba'du ayati rabbika yinin da sharin ayoyin ubangijinka ke zawwa la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qablu duk wata rai wadda bata yi imani ba kafin haka imaninta ba zai amfane ta ba in ta yi a wannan lokaci aw kasabat fi imaniha khaira to malamai sun tabbatar da cewa aw ya'ti ba'du ayati rabbik shine hudowar rana daga mafadarta wanda wannan babbar alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke tabbatar da kusantar alkiyama shine malam sai ya ce wa ashbahi zalika mimma sahabihi naqal da abin da yayi kama da haka abinda ciruwa rawaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta dan haka wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari sawa'an abin da muka gani da idan mu ko abin da ya faku abin da muka fahimta ko wanda muka jahilta dole mu yi imani musallama za mu tashi gaba ta gaba qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa azabul qabri wa na'imuhu haqqan wa qad ista'aza an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama min وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فَيَقِفُونَ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَشْفَعَ فِيهِمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَاسِبُهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ وَتَتَطَايَرُ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ إِلَى الْأَيْمَانِ وَالشَّمَائِلِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ما لم الله يجيك أنسى نافتا وعذاب القبر ونئيمه حق ما لم يكي تشيوى الله يجيك أنسى عذاب تكبري da jin dadin sa ni'imomin da Allah ya tanada ga bayinsa muminai a cikin kabari haqqun malam yace wannan gaskiya ce tabbatacciya kasantacciya daga gun Allah subhanahu wataala wanda azaba ta kabari da ni'imar sa dalilai ne sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da haka daga cikin alqur'ani da sunna kamar yadda daga cikin alqur'ani ubangiji ta'ala na fada game da fir'auna da mabiyansa kamar yadda yake fada wa haqabi ali fir'auna su'ul su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ubangiji ta'ala yake fada wa haqabi ali fir'auna ya sauka ga fir'auna da mabiyansa su'ul azab wato mummunar azaba shine girmiyar wadda Allah subhanahu wata'ala yayi musu a cikin teku lokacin da suka biyo annabi Musa da mabiyansa ubangiji ta'ala ya tsiratar da annabi Musa da mabiyansa ya halakar da fir'auna da mabiyansa kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul a'raf haka a cikin suratu Baha haka a cikin suratu Shu'ara duka Allah ya kissanta mana abin da ya gudana na al'amari tsakanin annabi Musa alaihi salam da babban makiyinsa shine Fir'aun. To lokacin da Ubangiji ta'ala ya dirmiyar da su a cikin teku, Ubangiji ta'ala ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, mummunar azaba ta sauka ga fir'auna da shi mabiyansa. Wace azaba ce? Sai ya ce annaru, wuta ce. Yu'raduna alaiha, ake bujuro da su a kanta, ana babbaka su irin yadda ake babbaka, wato yadda ake gasa balango, in nan ya gasa a juya. Ubangiji ta'ala ya ce guduwan wa ashiya, safe da yamma, safe da yamma akan bujuro da su ga wutar jahannama, wal iyazu billahi, ana babbaka su. Sai ya ce wa yawma taqumu sa'a, ayinin da kiyama ke tabbata, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa, adkhilu ala fir'auna, ku shigar da fir'auna da mabiyansa, ashaddal azab, wato mafi tsananin azaba ta wuta. Kaga anan wannan azaba ta babbakawa da ake musu ga wutar jahannama, wannan azaba ce ta kabari tun lokacin da Ubangiji ta'ala ya halakar da su. To tun lokacin nan sun haɗu da wannan azaba ta kabari har a kai yinin da alkiyama za ta tabbata. Tunda cewa annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya, wuta ce ake bujuro da su a kanta, ana babbaka su safe da yamma. Sai ya ce wa yawma taqumu sa'a, a ranar da kiyama ke tabbata, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, fir'auna da mabiyansa ku shigar da su mafi tsananin azaba. To wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilai wanda bayanin su a fili yake game da tabbacin azaba ta kabari. Azaba ta kabari tabbas ce, an gane ko? Dan haka wannan tana tabbatar mana duk wani wanda yake tangararre, wanda ya bujire ma Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, yana mutuwa zai haɗu da wannan azaba. Allah zai ɗanɗana masa azaba a kabarinsa kafin, wato azaba ta ranar kiyama, wanda ita rayuwa ta barzakh rayuwa ce wadda take gaibiya, wanda sanin haƙiƙaninta na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da azaba ta kabari daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Tauba, wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim. Ubangiji ta'ala yace wa mimman hawlakum min al-a'rabi, ku mu'minai daga cikin waɗanda ke gefin ku na birnin Madina, an gane ko? Wanda ke gefin ku, ku mutanen Madina, minal a'rabi, wato na ƙauyawa, Ubangiji ta'ala ya ce munafiquna, akwai munafikai, ma'ana waɗanda suke zagaye da ku kusa da Madina, Ubangiji ta'ala ya ce akwai waɗanda suke munafikai. Sai ya ce wa min ahlil Madina, Ubangiji ta'ala ya ce kai daga ƴan garin ma, ƴan Madinan ma akwai munafikai. Maradu ala nifaki, wanda sun zarce sun kware a wajen iya munafirci, Allah ya ce la ta'lamuhum, kai manzo na baka san su ba, nahnu na'lamuhum, Ubangiji ta'ala ya ce mu mun san ko su wane ne waɗannan. Ubangiji ta'ala ya ce sanu'adhibuhum marratayn, sannan za mu azabtar da su karo biyu, an gane ko? Karo na farko Allah zai ɗanɗana musu azaba a hannun mu'mini, za su fatattake su, za su yaƙe su. Azaba ta biyu ita ce azaba ta kabari, thumma yuradduna ila azabin azim, idan kiyama ta yi kuma za a mayar da su izuwa wata azaba mai girma, ita ce azaba ta wutar jahannama, Allah ya kare mu. Kaga anan ash-shahid da yace sanu'adhibuhum marratayn, da sannan za mu azabtar da su karo biyu. Karo na farko azabar da Allah zai ɗanɗana musu a hannun mu'mini, su yaƙe su, su fatattake su. Azaba ta biyu ita ce azaba ta kabari, azaba mai girma ita ce azaba ta kiyama. to haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratu Qaha ubangiji ta'ala yake fada wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawm tunsa ubangiji ta'ala yace wa man a'rada an dhikri duk wanda ya bujire ma al-qur'ani na ya juya masa baya ya kauda masa kai fa inna lahu ma'ishatan dankan lalle ya cancanci rayuwa kuntatacciya an gane ko tun a nan duniya ubangiji ta'ala zai cancanta masa rayuwa ta kunci kuma wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma in kiyama ta yi zamu tada shi yana makaho yace ya ubangiji na dan me ka tada ni makaho alhali ina gani a rayuwata ta duniya ubangiji ta'ala sai ya bashi amsa kazalika atatka ayatuna fa nasitaha kamar yadda ayoyinmu suka zo maka kabar aiki da su kake gasgatawa wa kazalika al-yawma tunsa haka a yau kai ma za a barka a cikin wuta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya fassara mana ma'ishatan bankan cewa ita ce azaba ta kabari an gane ko azaba ta kabari wanda wannan su ne kaɗan daga cikin ayoyin da suke tabbatar da azaba ta kabari amma ayoyin suna da yawa wanda dalilai kuma daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa wanda yana daga cikin su hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wasu kaburra guda biyu maza Allah sai yake cewa innahuma la yu'adhabani wadanda suke cikin kaburran nan manzon Allah yace lalle ana azabtar da su wama yu'adhabani fi kabir amma ku san da cewa ba a azabtar da su ne game da wani abu wanda yake mai girma maza Allah sai yace bala innahu la kabir bari dai lamari ne mai girma a gun Allah subhanahu wataala kenan su a gun su a ganin idansu wato a ganin idansu abu ne wanda yake bai taka karaya kariya ba dan haka manzo Allah ya ce wa ma yu'adhabani fi kabir ai a su a ganin su kenan ba wani abu bane mai girma to amma a gun Allah subhanahu wataala abu ne mai girma dan haka ya ce bala innahu la kabir a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake bayyana ma sahabbansa sababin abin da ya janyo musu wannan bala'i da wannan musiba na azabar kabari manzon Allah yace amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima kusan da cewa ɗaya daga cikin su manzon Allah yace ya kasance yakan kai kawo tsakanin jama'a game da ya dagu tsoma shine annamimanci ya dau zancen wane ya kaima wane da nihin ya hada fitina tsakanin su shine hakikanin annamimanci mutun ya dau zancen wani ya kaima wani domin ya kwata tsakanin su kaunar da take tsakanin su ta gushe su zamanto makiyan juna manzo Allah yace wannan shine sababin abin da ya cancanta masa wannan mummunar azaba sai yace wa ammal akhar kusan da cewa shi dayan maza Allah ya ce fa kana la yastabri'u min al-bawl ya kasance baya neman kubutar da kanshi game da bawali ma'ana idan yana bawali yakan bar bawali yana taba jikin sa shine sababin abin da ya janyo masa azaba ta kabari a wata riwaya la yastanzihu min al-bawl ma'ana baya nisan ta kanshi game da bawali yakan bar bawali yana taba jikin sa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa aka karyo masa rishin itaciya ta dabino wannan icce da aka karyo masa manzon Allah sai ya tsaga shi biyu akan kowane kabari manzon Allah sai ya kafa guda to da yake mazan jiya mutane ne waɗanda suke masu kwadayin ilimi sai suke tambayar manzon Allah micece hikima game da wannan icce da ka dasa akan kowane kabari manzo Allah sai ya ce da su la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa dan a saukaka musu azaba matukar wadannan itace ba su bushe ba cito ne da alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roka musu ya nema musu agun ubangijinsa a dan saukaka musu azaba matukar iccen nan yana danye bai bushe ba wannan kuma yake banta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ba yau kawai ka zo ka kari icce ka dasa akan gabari wai cewa a saukaka masa awo kai kale ka kaga halin da yake ciki tare da cewa daga cikin magabata akwai sahabin da ya tafi akan haka amma kasancewar ya kuskure kamar yadda malamai suka tabbatar abu ne khususiya yake banta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah ya nuna ma yanayin da su wannan mamata suke a cikin kabarin su shi yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka musu alfarma abun Allah subhanahu wataala a sauƙaƙa musu azaba matukar iccen yana daye yana bushewa kuma za a ci gaba da dandana musu waliyazi billahi to kaga wannan dalili ne a bayyane wanda yake tabbatar da azaba ta kabari tabbas ce kamar yadda ni'ima ta kabari tabbas ne domin Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kuma haka hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan alfadarar shi ya shiga wata garka ta Banu Najjar wannan alfadara wanda wuri ne wanda yake da dadewa akwai kabura a wurin wata garka ce ta Banu Najjar wannan alfadara ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zabura ta yi tsalle ta kusa ta kalo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya fito a firgice sai yake fada ga sahabbansa yake cewa laula anta dafanu lasa'altu Allah azza wa jalla an yusmi'a laula alla tadafanu lad'autu Allah ta'ala an yusmi'akum azab al-qabr ma asma'ani manzo Allah yace wallahi ba dan kar aje junan ku ku kasa binne juna dan uwan ku ya mutu ku kasa kai shi ku binne manzo Allah yace wallahi da na roki Allah ya ji yadda ku azaba ta kabari irin yadda ya ji yadda ita wannan alfadara jin azabar da ake ma wasu ne a cikin kabari karan da suke shine ya furgitar da ita ta yi tsalle Allah ya ji domin dabobi daman suna ji Allah yana ji yadda su dan adam da aljan su ne ba sa ji an gane ko sai wanda Allah yake banta kamar yadda Allah ya ji yadda manzansa manzan Allah ya fito a firgice sai yake fada yace wallahi laula Allah tadafan ba dan kar aje ku kasa binne junan ku dan uwan ku ya mutu ku kasa zuwa ku yi rami ku binne shi saboda tsoro da firgici manzan Allah yace la da'utu Allah ta'ala yace wallahi da na roki ubangiji na an yusmi'akum azabal qabri ma asma'ani ya ji yadda ku azabal qabri kamar yadda ya ji yadda ni to kaga wannan dalili ne a tabbace wanda ya bayyana wanda yake tabbatar mana cewa azaba ta kabari tabbas ce haka yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da azaba ta kabari hadisin Al-Bara ibn Azib an gane ko hadisin da yake tabbatar da azaba ta kabari da ni'imar sa hadisin Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda wanda yake fada mun halarci wata jana'iza tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan ana gina rami ba a gama ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsugunna sai ya dauki wani kara manzon Allah yana tsatsagawa akan kasa manzon Allah sai yake fada sai yake cewa ku san da cewa shi fa kabari farkon masauki ne daga cikin masaukai na lahira manzo Allah sai yake bada labari yace mumini idan Allah ya masa rasuwa an gane ko wanda shi hadisi ne mai tsawo wanda farko tun daga fitar rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa mumini idan ya zo fitar rai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan turo da wasu mala'iku a cikin farfarin kaya masu dadin kanshi waɗannan mala'iku za su sauka ga mumini Maza Allah yake faɗa waɗannan mala'iku adadin su iya tsawon ganin shi duk inda yake gani tarin mala'iku ne a cikin farfarin kaya kuma waɗannan mala'iku za su zo da wani likafani daga gidan aljanna yana kanshi suna jiran mala'ikan mutuwa ya zo ya karbi rai domin mala'ikan mutuwa shine Allah ya wakilta game da karbar rayukan bayi qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum amma su wannan albishir ne Allah yake ba mumini waɗanda suke ɗan tarye ne na musamman game da ran mumini idan an zare daga cikin jikinsa za su sauka waɗannan fararen mala'iku wanda masu farfarin kaya mala'iku mala'ikan mutuwa yana zare ran daga jikin mumini kai tsaye sai su warci wannan rai su sa ta cikin wannan likafai sai su yi sama da ita ana rigaye-rigaye suna zuwa sama ta farko mala'ikun sama ta farko za su ringa farin ciki da murna da walwala sai su tambaya wannan ko wace rai ce sai a ce rai ne na bawan Allah wani a lokacin nan za su yi farin ciki su yi murna su yi barka sannan kuma a buɗa musu kofa su wuce har sai sun je da shi sama ta bakwai to a takaice shi wannan bawa mumini kuma yadda ake zare rai daga cikin mumini manzon Allah ya ce kamar yadda ake zare gashi daga cikin dawo ka san idan gashi ya shiga cikin dawo zare shi ba wani abu bane mai wahala daga kaja ko alamar gurbin da ya fita ba za ka gani ba haka Allah yake fitar da wato ran mumini a sauƙaƙe kamar yadda albishir ne innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim to amma shi kafiri ko munafiki Allah ya kare mu idan aka zo fitar da ransa wal iyazu billahi mala'iku ne waɗanda suke ba sassauci waɗanda suke a cikin mummunar kama wal iyazu billahi za su sauka kuma za a fitar da ran wato fitarwa wadda take mai tsanani Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa yake cewa kaman karangiya a cikin suf wanda yake maglud ma'ana audugar gashi wadda take jikakka kamar misali yanzu ka dauka dabba karangiya ta shiga cikin gashin rago a ce an jika wannan gashi a ce ka cire wannan karangiya duk wani abu wanda yake jikin shi sai ya ji sai ka fuskota to haka wannan mala'iku suke zare ran kafiri wal iyazu billahi to idan aka zare ran kafiri misali shi mumini da kafiri idan aka je aka binne mutum idan mumini ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a lokacin nan bayan waɗanda suka binne shi sun juya baya manzon Allah ya ce wasu mala'iku guda biyu wato za su zo su zaunar da shi waɗannan mala'iku za su yi masa wasu 'yan tambayoyi tambaya ta farko za su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka ta biyu wa man nabiyyuk wane ne annabinka tambaya ta uku wa ma dinuka menene addininka mumini idan aka yi masa tambaya ta farko aka ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka manzon Allah ya ce mana sai ya bada amsar cewa rabbi Allah Allah shine mahalicci na shine abun bauta ta daya daya ba ni da wani abun bauta in ban da shi sai su yi masa tambaya ta biyu waman nabiyyuka wane ne annabinka sai ya bada amsar cewa nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam shine annabina wato idan suka masa tambaya ta uku sai su ce masa wa ma dinuka menene addinin ka sai ya ce dini al-islam musulunci shine addini na ba ni da wani addini in ban da musulunci a lokacin nan waɗannan mala'iku sai su ce masa daman ubangijinmu ya sanar da mu haka zaka ba mu wannan amsa sai su ce da shi kwanta ka yi bacci ka huta irin bacci wanda yake na sabon ango wanda ba wanda ke falkar da shi daga baccinsa face masu soyuwar jama'a a gunsa ita ce amarya a lokacin nan manzon Allah ya ce sai a buɗa masa kofa daga cikin kofofin aljanna zai ci gaba da shakar kanshinta da ni'imarta har izuwa yinin da alkiyama za ta tabbata aikinsa kyakkyawa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala zai rikida wannan aiki sai ya koma wani nagartaccen bawa mai kyakkyawar fuska mai dadin kanshi mai iya zance zai zauna ya ci gaba da ɗebe masa kewa har izuwa yinin da alkiyama za ta tabbata to amma idan kafiri ne ko munafiki manzon Allah ya ce idan aka kaga wannan kenan gaba tana tabbatar mana ni'ima ta kabari kafiri ko munafiki manzon Allah ya ce idan aka masa tambaya ta farko aka ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka sai ya ce ha la adari an gane ko a wata riwaya sai ya yi nishi sai ya ce la'adari ya ce ban yi sani ba waɗannan mala'iku sai su kai masa duka da wata babbar guduma ta bakin ƙarfe su ce masa la da raita wa la ta laita kar Allah ya sa ka sani kuma kar Allah ya sa ka faɗa sannan su yi masa tambaya ta biyu wane ne annabinka sai ya koma yin nishi sai ya ce la'adari ban yi sani ba su koma kai masa duka waliyazi billahi su ce masa kar Allah ya sa ka faɗa kuma kar Allah ya sa ka sani sai masa tambaya ta uku hado ya kasa ba da amsa su kai masa duka kar Allah ya sa ka faɗa kar Allah ya sa ka sani a lokacin nan bayan an gama yi masa wannan tambayoyi manzon Allah ya ce za a buɗa masa wata kofa ko kuma wani rami daga cikin ramuka na wutar jahannama manzo Allah ya ce zai ci gaba da shakar gubarta da zafinta har izuwa yinin da alkiyama za ta tabbata mummunan aikinsa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya Allah zai rikida wannan aiki ya koma mummunan mutum wanda yake mai bakar huska mai dagwalon ido mai boyi yana wari waliyazi billahi zai zauna tare da shi yana tsine masa albarka shi yana la'antar shi har izuwa yinin da alkiyama za ta tabbata to wannan hadisi ne ingantacce wanda yake tabbatar mana cewa azaba ta kabari da ni'ima ta kabari tabbas ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ba mu labari wanda kuma ita azaba ta kabari da ni'ima ta kabari al'amari ne wanda yake na gaibu kuma aqidar ahlus sunna wal jama'a azabar da ni'imar suna kasancewa ne akan rai da jiki gaba daya domin akwai malaman da suka tafi akan cewa ni'imar kabari rai ne yake dandana ko azaba ta kabari rai ne yake dandana amma ban da gangan jiki to amma magana mafi rinjaye rai da gangan jiki su ne wanda suke dandanar ni'ima ta kabari ko kuma wato azabarsa kuma shi wannan al'amari karka yi wani amfani da hankalinka na ce wato ina ga wanda naman dawa ya cinye kura ta cinye ko kuma wanda kwata-kwata ba abin ne shi ba misali kone tokar aka yi aka shekar da ita shi wannan azaba ta kabari ta shafe shi ko ni'ima ta kabari wannan tabbas ne ko ba abin ne mutum ba Allah sai ya dandana masa wannan ni'ima ta kabari idan mumini ne in kafiri ne Allah sai ya dandana masa azaba ta kabari cewa ta kabari wannan adada aglam ne domin galibi mutum in ya mutu rami ake abin ne shi, amma da wanda naman dawa ya cinye, da wanda aka kone tokar aka shekar da ita, wannan mun yi imani mun tabbatar da abinda Allah yake nihi game da wannan bayi nashi na azaba ta kabari ko ni'ima ta kabari sai sun dandana. Kamar yadda akwai masu aqidar kone mutum su shekar da tokar waɗanda suke yan wani addini na daban, kamar irin Hindus su ne, ma'ana irin yan Buddha da sauransu, irin misali yan India wannan yankin, in mutum ya mutu su kone shi suke, a kone shi sai ya zama toka, wannan toka sai a shekar da ita. Kamar yadda Prime Minister ta India da jimawa wadda ake kiranta Indira Gandhi, lokacin da ta mutu ɗanta Rajiv Gandhi, a cikin talabijin a gaban kowa aka zo ga inda aka kone wannan toka, wannan gawarta, wanda su addininsu ne in mutum ya mutu kone shi ake, in aka kone sai a shekar da tokar. To mun yi imani mun tabbata abinda Allah yake nihi yi mata na hisabi sai ya mata akan wannan tokar da aka shekar da ita, ba ta hanawa ta dandana azaba ta kabari. Dan haka ita kuma azaba ta kabari da ni'ima ta kabari wato gwalgwadon aikin mutum ne, gwalgwadon saban Allah mutum, bakin gwalgwadon abinda zai hadu da shi na azaba ta kabari idan Allah bai masa rangwame ba. Ni'ima ta kabari hallo gwalgwadon da'ar da kai ma Ubangijin ka subhanahu wa ta'ala. To shine anan malam sai ya ce wa qadis ta'aza annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama minhu, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya nemi tsari da Ubangijinsa game da azaba ta kabari. Wa amara bihi, kuma yayi umarni cewa mu'minai su nemi tsari da kariya game da azaba ta kabari, fi kulli salatin, a kowace sallah. Wanda wannan wata bai yahudiya ta shiga gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take faɗa ga Aisha, Allah ya tsare ki game da azaba ta kabari. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida, Aisha sai take faɗa masa cewa wata tsohuwar bai yahudiya wai tace wai akwai azaba ta kabari. Farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kure, amma daga bayan sai ya tabbatar Allah ya masa wahayi. Aisha tace tun daga wannan lokaci, tace manzon Allah duk sallar da yayi sai ya nemi tsari da kariya ta Ubangijinsa game da azaba ta kabari. Shine anan malam yace wa qadis ta'aza annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama minhu, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi tsari game da azaba ta kabari. Wa amara bihi, kuma yayi umarni game da neman tsarin, fi kulli salatin, a kowace sallah. Kamar yadda yake faɗa, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Kuma umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana, don haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan addu'a wajibi ce a ƙarshen tafiya, dole ne mutum ya, amma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sunna ce mustahabba. To shine malam sai ya ce wa fitnatul qabri haqqun, fitina ta kabari malam ya ce wannan tabbas ce. Me ake nihi da fitina ta kabari? Shine tambayoyin da mala'iku suke yi ma bawa, fitina ce a jarraba bawa game da imaninsa, domin daman lafazin fitina shine imtihani, jarrabawa. Shine yace wa fitnatul qabri, fitina ta kabari haqqun, wannan tabbas ce. Mu'minai da kafirai Allah zai fitince su a cikin kabarinsu, kowa za a yi masa tambaya. Mumini Allah zai masa dace ya bada amsa dacacciya, kamar yadda Allah ya faɗa yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu suka gaskata manzanninsa, Ubangiji ta'ala na tabbatar da su bil qawli sabiti, da fada matabbaci yafi lahayatid dunya a rayuwa ta duniya Allah yake musu dace game da bin hanya ta daidai duk abinda suke fada daidai ne da abinda suke aikatawa sai ya ce wa fil akhirah haka alahira Allah zai tabbatar da su da fada matabbaciya menene fada matabbaciya da Allah zai tabbatar da su alahira wato shine ba da amsa dacecciya ga mala'ikun da za su yi musu tambaya in an ce masa man rabbuka sai ya ce rabbi Allah wa man nabiyuka sai ya ce nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka sai ya ce dini al-islam to haka mumini Allah yake tabbatar masa wannan amsa mai dacewa ita kuma irin wannan amsa mai dacewa tun kana raye zaka tanade ta an gane ko tun kana raye kayi kokarin da'a ga ubangijinka abin da yasa ka nayi ka kwatanta bakin gulgudan iko abin da ya hane ka ka hannu wannan shine abin da zai taimaka maka ya baka damar bada wannan amsa a mako maka lahira lokacin da Allah ya maka rantsuwa amma matukar mutum bai tanada ba wannan lakantawa da wani zai zo kan kabarinsa ya kafa hilo bayan an binne waya an dan kewaya wai dar mundawa wani malami da aka mun halarci wata jana'iza da aka meka masa hilin sai ya jefar da shi sai yake bayani sai yake cewa wannan da kuka ga muna yi dar mundawa ne ayatul kursiyi muke karantawa sai mu yi dar mundawa wanda da kabura ba su da zagaye namun daji suna kusa da gari namun daji sai yazo sai ya tone yace to amma yau kaburburan mu duk ake waye suke kuma namun daji sun yi nisa sai ya jefar da hela shine waye yana bayani wai abin da yasa suke yi wannan baya da asali a sunna bid'a ce daga cikin bid'o'in jana'iza wanda ake yi a nan wajen na zagaye helan wannan wasu su zagaye hantariya wani malami yana faɗa mana cewa ya asali a kauye an gane ko abinda ake yi in an binne mamaci igiya ce ake zawwa a kewaya ita ma kuma asali da ake yi saboda namun daji suna kusa da gari sukan zo su dan tona to amma naman daji idan ya zo ya dan fara tonawa ya ji wannan igiya sai ya tsamanin tarko ne sai ya yi ta kansa shine asali abinda suke yi to sai yazo ya kafa lilo sai ya ringa ya abdullah ya abdullah ya abdullah uzkur ahad allazi kharajta alayhi min ad-dunya wa hiya shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa idha sa'alaka al-malakan al-karimani ni ar-rabbika wa dinika wa nabiyyika fa qul lahumu allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi wannan ba abin da zai kulla maka matukar baka tanadi ba aikin da zai taimaka maka akan ba da wannan amsa kuma hadisin da yazo akan yin wannan talkini kwata kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne wanda yake la asla lahu hadisin abu umama talbahili dan haka a malikiyance ba su yarda ba yin wannan talkini makaruhi ne a malikiyance kuma hadisin da suke kafa hujja da shi babu mahallin shahi babu wajhud dilala na cewa laqinu mautakum la ilaha illallah manzon Allah ya ce ku lakanta ma mamatan ku la ilaha illallah hadisi ne sahihi amma me hadisin yake nihi wanda yake cikin halin fitar rai shine manzon Allah ya ce ku lakanta masa la ilaha illallah bi itibari ma sai ya kudu domin duk wanda yake cikin halin fitar rai karshen shi mutuwa ne shine abinda hadisin yake nihi laqinu mautakum la ilaha illallah ku lakanta ma mamatan ku la ilaha illallah ma'ana waɗanda suke cikin hali na fitar rai dan haka aka sunnanta mutumin da ya shiga cikin yanayi na fitar rai wato a ringa lakanta masa kalmar shahada domin ya cika da ita ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda la ilaha illallah ta zamanto karshen kalmar sa wanda ya bar duniya manzon Allah ya ce makomar shi aljanna to shine anan yace wa fitnatul qabri haqqun fitna ta kabari ma'ana tambaya da ake ma bawa a cikin kabarin sa gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangiji kuma sai yace wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun, da tambaya ta mala'iku biyu munkar da nakir, malam yace haqqun, wannan gaskiya ne, kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin sunan Tirmidhi, waɗannan mala'iku guda biyu, ɗayan sunan shi munkar, ɗayan sunan shi nakir, waɗanda suke zawwa su zaunar da bawa su yi masa tambayoyi bayan an gama binne shi an juya baya, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin, yace idza qubiral mayyit, idan aka binne mamaci, atahu malakani aswadani azraqan, wasu mala'iku biyu masu bakar huska, masu jajayen ido, ko kace masu dagwalen ido, lafazin azraq jami'i ne na wato wannan mufrad ne na zurq, in aka ce zurq wato shine wato wannan dagwalen ido ake faɗa a Hausa, misali shi ba ja ba, shi ba bulu ba, kamar yadda in ciwon ido yayi ciwon ido, ido yana rikida, kaga shi ba ja ba, shi ba bula ba, shi ba baki ba, shi ba tsanwa ba, shi ba tokato, haka dai marakken gani, kamar yadda Allah zai tada mujrimai a ranar kiyama, wa nahshurul mujrimina yawma idzin zurqa, zurq jami'i ne na azra, to haka sifar waɗannan mala'iku wal iyazu billahi, bulun ido da bakar huska haka suke. Maza Allah ya ce wannan mala’iku guda biyu, yuƙalu li ahadihima mun almunkar, ɗayan ana kiran shi da suna almunkar, maza Allah ya ce wal’akarun nakir, ɗayan shi kuma ana kiran shi nakir, wanda a Hausa suke cewa wala kiri, an gane ku, nakir yake, ɗayan munkar, ɗayan kuma nakir, sunaye ne na su waɗannan mala’iku guda biyu. To shi ne a nan malam ya ce wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun, tambaya ta munkar da shi da nakir, malam yace tabbas ne wato gaskiya ce, sai dai ya zo a shar'ance akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu karanci, ya ɗauke musu wannan tambayoyi, wanda daga cikinsu akwai shahidi, an gane ku, shahidi wanda ya mutu fagen daga, Ubangiji ta'ala ya ɗauke masa, ba a yi masa wannan tambaya, haka wanda yake daku, yake gadin kafa daga cikin kafafen musulmi don kada makiya su kawo farmaki, shi ma wanda ya mutu a cikin wannan hali na daku, Ubangiji ta'ala ya ɗauke masa tambaya ta kabari, haka wanda ya mutu daren Juma'a ko ranar Juma'a, shi ma Allah ya ɗauke masa, daren Juma'a shi ne rana Alhamis, daga faduwar rana har izuwa ketowar alfajir, duk muminin da ya mutu a wannan lokaci, to Allah ya ɗauke masa tambaya ta gaba, haka wanda ya mutu a ranar juma'a daga ketowar alfajir zuwa faduwar rana, wanda ya mutu a wannan yini, shi ma Allah ya ɗauke masa. Allah ya samu dace nan insha Allah ta'ala, za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.